This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai ba baya ku baƙiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 27 ga watan Nuwamba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun Abuja yau Laraba ta baiwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC umarnin tsare tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello har sai ranar 10 ga watan Disamba ya sake bayyana a gabanta lokacin da kotun za ta yanke hukunci akan beli da lauyoyinsa suka nema. A yau za mu so ne ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon yadda ake wato yanda hukumar EFCC ke yaki da cin hanci da rashawa a cikin kasar musamman ma akan batutuwa da suka shafi manyan jami'an gwamnati kamar kullun lambar mu ita ce 2029086850. Haka zalika kamar kowane ranar dare wato daren ranar Laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa na Salimun Muni Barma wanda a yau shirin yake bankwana da Ibrahim Idrisa na jihar Adamawa Najeriya da Abdul Gafar Hussein da ke jihar Ashantin kasar Ghana. Dukkan su masu bada horo ne a fannin kere-kere na kayayyakin fata kuma masu fama da nakasa. Amma kafin nan ga Ibrahim da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Laraba rundunar sojin Lebanon ta ce za ta tura ƙarin sojoji zuwa kudancin kasar don su taimaka wajen saka ido a sa'o'i na farko na aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka cimma tsakanin kungiyar mayakan Hezbollah da rundunar sojin Isra'ila. Yarjejeniyar wadda aka cimma bayan shafi watanni 14 ana gwabza yaki ta kan kama ga dukkan alamu. To amma rundunar sojin Isra'ila ta ce ta yi barin wuta kan wasu ƙauyuka biyu a kudancin Lebanon wato Kiyam da Kufar Kila inda sojojinta suka bude wuta bayan da suka bankaɗo wata mota a wurin da bai dace ba wanda hakan ya tilasta ma motar komawa da baya. Dubban mutanen da fadan na Isra'ila da Hezbollah ya raba da muhallansu sun yi cunkus kan titunan kudancin Beirut yayin da suke kokarin komawa gidajensu da ke wasu ƙauyuka da garuruwan da aka sari har-haren sojojin Isra'ila ya ruguza. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gabatar da sunan General Keith Kellogg a matsayin wanda yake so ya zama mataimakinsa kan wato mai taimaka masa kan harkokin Ukraine da Rasha. General Kellogg wanda general din soja ne da ya yi ritaya wanda kuma ya taba zama babban mai baiwa Trump din shawara kan harkokin tsaro ya kasance kuma mai bayar da shawara kan harkokin tsaron kasa ga tsohon mataimakin shugaban kasa a tsohuwar gwamnatin Trump Mike Pence. Trump ya yi wannan shilarci a shafinsa na Truth Social da cewa tun da farko yake tare da ni tare kuma za mu samar da zaman lafiya iya iyawarmu mu maido da zaman lafiya a Amurka da ma duniya baki daya. A halin da ake ciki kuma yau Laraba shugabar bangaren zartaswar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi gargadi cewa Turai a tabakinta ba ta da lokacin wargi a wajen buƙatar inganta tsaro da gogayya a duniya yayin da yan majalisar dokokin Turai din ke shirin yin na'am da sabuwar tawagar bangaren zartaswarta don fara aiki da take jawabi ga majalisar dokokin tarayyar Turai a Strasbourg. Von der Leyen ta ce tawagarta ta kintsatsaf don fara aiki ga dangadan wajen tunkarar kalubale masu karuwa waɗanda ƙasashen ƙungiyar ke fuskanta musamman ma yaƙin Ukraine wanda ake gwabza shi a kan yakokin ƙasar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake ci gaba da haɓaka kimiyya da fasahar zamani ko cutting edge technologies a sassan duniya ƙasashe masu tasowa ma ba a bar su a baya ba. A nahiyar Afirka ana ta basa iri-iri a wannan fagen na baya-bayan nan sun hada da manyan tarukan da aka yi a wannan shekara ta 2024 ciki har da na Africa Tech Summit ATS a birnin Kigali na kasar Rwanda da taron Science and Technology Innovation STI a birnin Nairobi Kenya da kuma taron The World Conference on Artificial Intelligence na manhaja mai tunani ko AI a Afirka ta Kudu hasali ma a Najeriya tuni jami'o'in kimiyya da fasaha suka shiga kulla alaka da takwarorin su na yammacin duniya don cimma wannan burin kamar dai yadda rajista na jami'ar Cosmopolitan dake Abuja Dr. Mani Ibrahim Ahmad yazo kare yi da wasu jami'o'in da cibiyoyi kuma na Amerika don haka bayan da Dr. Ahmad ya kawo ziyara a nan sashin Hausa na tambaye shi karin bayani kan wannan yunkurin da suke yi sai ya ce
tawa da muka yanzu na musamman ne domin sabuwar jami'a da muka kafa a Abuja wato Cosmopolitan University mun zo ne domin karfafa aiki tsakanin jami'a da jami'o'i da suka ci gaba sosai a Amerika wato jami'o'i da suke da irin muradin jami'an mu to a cikin jami'o'i da suka ci gaba a duniya irin wannan harka suna nan a San Francisco wajen ake kira Silicon Valley to a cikin su akwai jami'ar Stanford mun samu mun je mun zauna mun tattauna tare da su dama harkar jami'a harka ne na haɗayya ba a kafa jami'a domin gasa ko wani lokaci ana son jami'o'i ya zamanto cewa suna tuntuɓin juna ana aiki tare shi yasa kaga cewa muka zo nan suka karɓe mu da hannu bibbiyu
to kafin mu koma kan Silicon Valley akwai kuma wuraren da kuka ziyarta da kuma ke da nasaba da
wato akwai mun je Dayton a Ohio Dayton gari ne mai tarihi su Wright Brothers wannan mutane suka fara jirgin sama a duniya daga wannan Dayton din suke kuma akwai jami'o'i a Dayton wanda aka karfa domin a raya irin wannan hazaka da kwazo na wayannan Wright Brothers din
labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla yanzu ku bari mu je ga rahoton mu babban kotu dake zamanta a birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin mai shari'a Maryam Anine a yau Laraba ta baiwa hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato EFCC umurnin tsari tsohon gwamnatin jihar Kogi Yahaya Bello har sai ranar 10 ga watan Disamba na wannan shekara lokacin da kotun za ta yanke hukunci akan beli da lauyoyinsa suka nemi kotun ta yi masa har ila yau mai shari'a Maryam Anine ta baiwa hukumar ta EFCC umurnin tsare wasu mutum biyu da suka hada da Umar Oricha da Abdulsalam Hudu wadanda suke wato su ma ake zargin su da hada kai da tsohon gwamnatin wajen karkatar da biliyoyin naira wanda yawan su ya kai biliyan 110 tsawon shekaru 8 da tsohon gwamnati Yahaya Bello Shafi yana mulki ta jihar Takogi dake tsakiyar Najeriya daga Lakwaja wakilinmu Ahmed Muhammad Dan Asabe ya aika mana da wannan rahoto
tsohon gwamnatin jihar Kogi Yahaya Bello da sauran mutane biyu da hukumar ta EFCC take zargin su da sama da fadi da kudaden jihar sun musanta da fufuka 16 da hukumar ta EFCC take zargin su da aikatawa idan za a iya tunawa a jiya Laraba ce tsohon gwamnatin na jihar Kogi ya mika kansa ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa wanda ke zargin sa da karkatar da kudaden gwamnati inda rahotanni suka bayyana cewa jami'an na EFCC sun dauki sawoyi suna yi masa tambayoyi kan zargin da ake yi masa na almunda'ana a yayin da wasu rahotanni suka ce an kama shi ne wasu kuma na cewa ya je ofishin EFCC ne da kansa tare da lawyoyinsa na samu zantawa da wasu al'umman jihar Kogi inda suka bayyana ra'ayoyinsu
sai sunana Abdullahi mai Kano mazaunin Lakwaja mutumin Lakwaja ne a jihar Kogi game da Yahaya Bello da yake kansa tsohon gwamnan jihar Kogi da yake kansa jiya ga hukumar EFCC wannan shi yaji masa domin wannan boye-boye ai ba zai kai koyina ba kuma musamman ma tunda case din dama yau aka sa aka ce za a yi shi an aje shi zuwa 27 ga wata wato yau kenan kaga je zaman ne dole je domin a sun je su yi shi gwamnan yanzu Ododo ya je sun je Supreme Court hawo su gwamnan suka bi shi cewa a soke EFCC so tunda an yi watsi da maganan daga Supreme Court ai kaga dole shi zuwan nasa shi yafi kuma maganan cewa is not guilty eh dole ma shi mai laifi aka yi ai kuma shi kansa wanda ke da laifi ba a ce masa mai laifi sai dai an same shi da laifin saboda haka ana zargin sa ne da ya je ne ta gona Darius da yaje bai wuce ba ai gonan Edoma da yake kwanan nan an ce EFCC suna watching su an kuma kama wasu daga cikin mutanen sa amma ka gani in ya ce yana ready za ga yace shi boye boye da ringa yin wajen wata bakwai da wani abu da ringa boye boye ai ba da lokaci ne
Ahmed Ali Suleiman a makan maganan kamo yaya Bello da aka yi wannan dama ai ba wani sabon abu bane a mike kansa da yayi kuma da yake wajen yanzu da ake ta magagaru akai wannan ba wani abu bane su fara shi ma ai sun kai kansu kuma duk wani abu kuma da an clear ne su shi ma kansa da kuma ya kai kashi tunda ne da wannan magana da ya riga ya wuce ku to saboda haka wannan abu da zargi da ma ake masa kuma kowa sai yanda zargi yake to ubangiji alamu da ma roƙon Allah subhanahu wataala dubrim wani abu da zai zama alheri ga koge sai ubangiji Allah ya tabbata mana
a sabbi labaran ni a garin Lakwaje nake zaune ni kuma dan siyasa ne a gaskiya waɗannan abubuwan da ya dinga faruwa a Kogi state gaskiya mu ba mu ji daɗin shi ba farko dai lokacin da wannan gona ya hau shi Yahaya Bello mun yi farin ciki da hawansa amma daga baya mutane suka dinga cara ana cara sai abun ba zai da yin ba dai ƙarshe dai da ya zo gama gonatin shin nan wannan abun da yake faru din nan ya kamata ya lika kansa tun farko ai ba shi kadai fara yin gona ba wani bai yi ba wanda wajen sun yi sun mutu wadan suna nan a raye a duniyar nan ba wanda bai da laifi amma shi abun da ya zo ya ba mu takaici nemakon ya mika kanshi tun farko bai mika ba yana ta guje sai daga baya zo mika kanshi saboda haka nan wannan abu ya zama abun kunya ga yan siyasa ma don suka san siyasa gabaki daya saboda haka nan shari'an nan da za yi ba wanda zai shari'a sai Allah saboda haka ba mai laifi kuma ba wanda kuma bai da laifi amma shi kansa ya san yayi laifi mu ma da muke mugoya bayan sa mun san yayi laifi to amma duk da haka dai da ya mika kanshi nan to shi yafi da a dinga ana neman shi kaman gafiya ana neman shi a juji ana neman shi a rami da sauransu da ya mika kanshi na ai kowa yayawa da yawa ma an ji daɗi to amma yanda ƴan uwansa yaransa suka je suka dinga wannan abubuwa kotun nan shine bai game mu ba ai ba shi kada ka
tun a ranar 18 ga watan Afrilun wannan shekara ne dai tsohon gwamnan ta jihar Kogi ya shiga wasan buya da hukumar EFCC har kawo yanzu da ya mika kansa ga hukumar domin fuskantar shari'a akan zarge-zargen da hukumar take tuhumarsa da aikatawa duk da kokarin da nayi na jin ta bakin kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kogi Kingsley Fawo game da hukuncin da kotun ta yanke ya ci tura na aika masa da sakon kata kwana amma bai bani amsa ba a lokacin hada wannan rahoto Ahmed Muhammad dan Asabe sashin Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya
ta gaida Ahmed Muhammad dan Asabe da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shiri na gaba
nakasa ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma yau muke bankwana da Ibrahim Idris na jihar Adamawa Najeriya da Abdul Gaffar Hussein dake jihar Ashantin kasar Ghana dukkan su masu bada horo a fannin kere-keren kayayyakin fata
dan Allah ya jarabce ka da nan kasa to kar ka ji wani tas ko wani kasawa a zuciyarka cewa ubangiji baya son ka ne maka haka to ka sani fa ya fi son ka ne ma maka haka don wallahi bana mantawa a dalilin wannan sana'a inda naje wanda ina tabbatar da cewa idan da kafata ba zan je wannan gurin ba
wannan ya gani yana yi zo kan su shan yana kira ni ya ce takalmin ka za yake su karbin jinsi kayan zuwa mai aiki
To idan ba a manta ba a makon jiya an ji irin gudunmuwar da bakin shirin ke bayarwa a yunkurin samar da aikin yi ga nakasassu har ma da waɗanda ba nakasassun ba a Ghana da Najeriya. Abinda ke fayyace irin basira da girman matsayin da Allah ya yi wa masu bukata ta musamman a sahun al'umma. A yau Master Trainer Ibrahim Idris wanda shine jagoran kungiyar guragun jihar Adamawa ya tunatar da hukumomi da takwarorinsa na kasassu kan nauyin da ya rataya a wuyan kowanne a fafutukar saka wannan rukuni na al'umma cikin kyaukyawan yanayin rayuwa. Ya kuma fara da zayyana irin kalubalen da ya fama da su a baya.
Bana mantawa akwai lokacin da aka ce wata jam'iyya za ta yi takalma saboda za a fita set. Ana sa hula na jam'iyya, riga na jam'iyya. Sai aka kawo shawara ya kamata a nemi takalmi ma na jam'iyya. To na taɓa bugo takalmi na nima in nemi wannan kungila na kai. Sai aka shiga da aka je ana kan meeting ne ma amma da aka kawo takalmi na sai gaba ɗaya aka watsar da kowanne takalmi sai aka dauki nawa za a yi. An ce an bada order a fitar da kungilan a kawo mini daga baya sai na ji abun an dauki takalmi an kai kasuwa. Ana ta neman waye zai iya yin wannan takalmi. Daga ƙarshe dai ina gaya maka wannan aikin ban same shi ba an kai shi Jos ne. Aka je ana buga su a can Jos. Wanda ba su kaina wa inganci ba daga baya suka dawo suna ta complain cewa wannan takalmin ba yanda aka kawo shi farko ne aka je aka yi su ba. To wannan abun kaga na dan samu kalubale wanda a wancan lokacin ina tunanin lallai wanda nake tare da su nake koya musu aiki da kuma wanda muke aikin tare ina gaya musu to akwai alkhairin da nake tunani zai shigo mana na kungila na takalma in Allah ya yarda mafi yawancin mu wani zai samu abun da zai sai ya ajiye koda wani lokaci zai gani in na samu wannan kungila. To kaga wannan za a iya cewa saboda na kasa da Ubangiji min ne yasa suka yi haka saboda kan su kami ne arziki.
To yanzu wani kira kake da shi ko shawara da ƴan uwanku masu bukata ta musamman?
Ina so dukkan wasu al'umman Najeriya ko duniya baki ɗaya su sani na kasa ba kasawa bane. Idan Allah ya yi to idan Allah ya jarabce ka da na kasa to kar ka ji wani das ko wani kasawa a zuciyarka cewar Ubangiji baya son ka nema kaka. Don wallahi a dalilin wannan sana'a inda na je wanda ina tabbatar da cewa idan da kafata ba zan je wannan gurin ba saboda na shiga fadan masu martaba fili daban-daban akan kai ni akan keke na a tura ni in je in gaisuwa a matsayina na malamin da aka turo ni garin in koya wa matasan su sana'a wanda da na tunani inda lafiya na ne ba zan iya samun ganin wannan mutumin ba kuma wannan darajar sana'a da nayi ne kai ni wannan guri. To ina zaburar da ƴan uwanmu na kasassu ko masu bukata ta musamman su yunkura su shigo kungiya na masu bukata ta musamman. Akwai sana'o'i daban-daban da ake koyarwa kada su zauna su ga don Allah jarfe su da na kasa ce sai dai a bi kororo titi ana roko har a zo ana zubar da mutunci.
To su kuma gwamnati da kuma su hannu da shuni wani kira za ka yi gare su?
Ina kira ga gwamnati don Allah don Annabi ta mai da hankali a nan ma'aikata tamu ta masu bukata ta musamman a inganta mana shi a mayar mana da shi kamar babban kamfani ne mai zaman kanta da za a yi rika buga sana'o'i daban-daban a ringa fitarwa domin a samo man mutanenmu sana'o'i da za su dogara da kansu domin su kauce wa barace-barace. Na biyu domin a samo ƙarin tattalin arziki man mutanen Adamawa. Na uku domin a rage wa matasanmu masu lafiya da waɗanda suke sace-sacen nan sana'o'in da za su dogara da kansu. To ina jawo hankalin gwamnati ya kamata duk wani abun da za a yi a ringa tunawa da mutanenmu. Muna da master trainer daban-daban sannan ƴan kasuwa da masu hannu da shuni. Muna ƙara roƙonsu don Allah ringa zuwa suna ba mu kungila musamman irin takalma irin domat na makafi ko kujeru ko wasu abubuwa da muke yi da hannunmu.
To haka shi ma Abdulgafar Hussein mai ƙere-ƙeren takalman fata kuma ɗan wasan ƙwallon kwando na guragu ya gargaɗi takwarorinsa akan muhimmancin sana'a domin tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke nisantar da mutum da bara. Ɗabi'ar da a ƙasashe masu tasowa masu mutuwar zuciya ke mayar da ita sana'a. Cin zarafin da wasu mutane ke yi wa masu bukata ta musamman a Ghana na damun ƙungiyoyin irin waɗannan mutane. Dalili kenan suka dukufa da gwagwarmaya don ganin gwamnatin ƙasar ta kafa dokar da za ta taimaka a kawo ƙarshen wannan al'amari mai kama da nuna ƙyama.
Kana tafiya. Wani na kallonka ya san sunanka amma zai dauki sunan ciwonka ne ya kira ka da shi. Ana ya ce ma gurgu yan wayenmu suna ba mu complain dewa game ga mutane. Amma akwai wani abin ganga da mu muke yi yanzu haka. Muna son a pass muna wani law. In dai parliament suka pass wannan law to sunanmu gurgu ya kare. sai dai ka kira mu da sunan mu don ka kira mu da su gurgu za kai ka court ka je ka ansa ka fadi abin da yasa
wani shawara zaka baiwa masu fama da nakasa kansu kuma su yi kokari su yi dogaro da kai kaman yanda ka sa abubuwa biyu a gaban ka a rayuwa ga sana'a sa'annan kuma ga kullun kwando na guragu
to abin da zan gaya ma yan waye na guragu wallahi summa tallahi bara ba aiki bane in kana bara kaman zuciyanka ne ya mutu sai sa ina rukun su saboda Allah da Annabi su barbara su nemi sana'a kadan kadan baka sauri in kana sauri baka samu amma kadan kadan ka samu da ikon Allah wani guda biyu da nake samu nake da shi nake ci abinci
takalmin kenan ko
eh saboda wannan ya gani yana ya zo kan social media yana ya kira ni ya ce takalmin kaza yake so in karbin jin sai ka yanzu mai aiki
in na fahimta kana kuma amfani da shafi irin na Facebook haka kana aiwatar da harkokinka wanda ke barka ke samun kuɗin shiga ne da kullu
eh ina yi wannan kuma duka shi sa ni roko na ne da nake jama'a wanda ya gan abin gana duka kan wannan shafin duka yayi kokari ya kira ni number na duka na kai
to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin mu da wakilan muryar Amurka Salisu Garba a Adamawa da Hamza Adam a Kumasi sai producer Julie Lazarus Gresham ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
kuma da lagai da Salimu Muni Barma kamar yadda muka faɗa muku a baya za ku kira ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon yaki da cin hanci da rashawa da hukumar EFCC take yi a Najeriya musamman akan batutuwa da suka shafi manyan jami'an gwamnati lambar mu 202-980-6850 a kira mu domin bayyana ra'ayi to muna da kiran farko daga jihar Kaduna wani ne a Kaduna wani ne daga jihar Kaduna malam na Kaduna kana sauraron mu to idan malam na Kaduna baya jin mu yawa barkan mu da aiki ina sunan malamin
sunana Ibrahim ana ramar da cikin Kaduna
to malam Ibrahim duniya na sararinka
to dangane da wannan aiki da hukumar EFCC take gaskiya zamu iya cewa wasan yara ne kawai shi shugaban wannan kungiya ya taɓa wata furuci cewa idan har bai kamo shi ba a wasu kwanaki to zai sauka akan mukamin shi to sai gashi wannan lokacin da ya dauka ya kai kuma bai kamo shi ba yana nan kuma akan kujerar shi illa iyaka kawai gwamnati na amfani da wannan hukuma wajen cin wata bukata ta ta musamman na siyasa ko kuma wani abu daban fatan mu dai su gyara aikin su su aiki bisa ga doka da yanci duk wanda ya taka doka shi ma a taka shi
to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar Kebbi wani ne a Kebbi wani ne a jihar Kebbi
baba Yakubu Makeri kana magana da dan Asabe mai fata daga Yauri
to dan Asabe bismillah
to ni a wuri na fa Yahaya Bello ba mai laifi bane sai yan har kotu ta tabbatar da laifinsa an kama shi da laifin tuhumar da ake masa na yayi rubda ciki da dukiyar al'umma jihar Kogi domin akwai waɗanda aka kama da laifi dumu-dumu a Najeriya ba a musu komai ba a tarihin Najeriya gwamnan babban mulkin Najeriya misali babu irin ɓarna da bai yi ba lokacin da ana shari'an nan abu rigirigi amma da tafiya sai tafiya sai ta ji shiru kamar shuka dusa saboda haka idan za a yi hukunci da gaskiya a sa hukunci da gaskiya kowa ya san cewa Najeriya akwai shafaffu da mai duk laifin da suka yi ana wanke su ni a wuri na wannan kogi wallahi ba
to bari mu taka wa dan Asabe Birki Moje jihar wato mu je Kwantagora a jihar Niger wani ne a Kwantagora
baba Yakubu Makeri kana magana da injiniya mai gero Makeri Kwantagora jihar Niger
to injiniya bismillah
to wato mu hukumar FCC ai mu abin ya zama kamar wasan yara da a cikin gona ko ka ji an ce za a yi ba a yi mai komi to kaga kullu ake za a yi kaza za a yi kaza shekara nawa muna gani ba mu taɓa ganin wanda a jami'an gwamnati ko kuma yanzu ta aiki a kan shi ba sai dai wani tanda ba wanda a ko can tsoho na da ne a dinga amma dai kana cikin gwamnati NCC ba ta aiki a kan ga da haka za an ce za a yi sai dai mu zuba ido mu gani ba za a ce ba ba ya kuma kire na gode injiniya mai jiyar makeri kwanta gwamnati jihar Niger
to mun gode injiniya bari mu sake zuwa jihar Kaduna wane ne a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam
Baba ku makeri barka da yammaci.
Yawwa, Alhaji Musa.
Tuna ta Alhaji Musa Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To bismillah.
Yawwa, sai wallahi interestin mu ya dauke gaba ɗaya ban ma ji maudu'in ba.
Ya kuke kallon wato yaki da EFCC take yi na cin hanci da rashawa a Nigeria musamman batun da ya shafi ainihin manyan jami'an gwamnati.
To ba ba wannan baba ai wannan magana na maganar yaki da ake a Najeriya ka san wani abu ne idan ka san Hausa sai wata kar magana sai akwai dan mowa da dan gora a Najeriya in dai aka tsakana da wani matsayi a gwamnatance EFCC in dai a Najeriya ne ba za su iya bincika ka ba kawai ana bincika wanda ake gani yau misali ina da tsiyar gwamnati sai ba na da tsiyar gwamnati za a iya bincika ta amma in dai kana da tsiyar gwamnati to kai dan lele ne a Najeriya kuma cin hanci da rashin wannan shi na ɗaya daga cikin abin da yake kashe mana cigaban Najeriya.
To mun gode Alhaji Musa har yau dai a jihar Kaduna wane ne a Kaduna.
Wa alaikum assalam kuma muka fatan alheri.
Wa alaikum assalam.
Sunana Yakubu Dutch sabon gosu ban na kiran waya daga nan garin Kamuri ko ne ko sai kullun zangon ka tabbata gwamnatin Kaduna state.
To bismillah malai Yakubu.
Yawwa baba Yakubu mutari in da ake ni ra'ayi na ne magana da wannan Najeriya da an kawar da ita dalilin ko shi ne gwamnati da take amfani da su saboda biyan bukatun ta idan ta biya bukata in ka kula duk gwamnatin da take ci idan ba ka tare da gwamnatin ka tura maka EFCC idan kuma kana gwamnati a dawa ne in kana gwamnati mai ci da ka tira saboda haka mu ba su da amfani kwata kwata mu Najeriya wannan kungiyar.
To bari mu je jihar Jigawa wane ne a Jigawa.
To sabu turu mai nama garin gida karamar kuma ta jihar Jigawa Najeriya.
To bismillah.
To da gaskiya ni mai girma gwamna na zan yi ba Umar Umar Dan Modi da ya dauki wata hanya tun daga kwana cewa su ta tafi cikin kowa ta bagarin gida ubangiji wannan gwamna namu Allah ya saka mana kari saboda duk gwamnan da aka yi hanyar ta mu ba wanne mana hanyar mu shi ba yanzu ya yi mai girma gwamna Dan Modi gaskiya ubangiji Allah ya raba hiri duniya lafiya ya ta lafiya sabu turu mai nama garin gida karamar kuma ta jihar Jigawa.
To mun gode kwarai da gaske da wannan kuma kira muka kawo ƙarshen kiran mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu ba ku wata damar. To da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen yau Laraba rundunar sojan Lebanon ta ce za ta tura ƙarin sojoji zuwa kudancin ƙasar don su taimaka wajen saka ido a sa'o'i na farko na aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka cimma tsakanin ƙungiyar mayakan Hezbollah da rundunar sojin Isra'ila. Yarjejeniyar wadda aka cimma bayan shafe watanni 14 ana gwabza yaƙi ta kan kama ga dukkan alamu. To amma a rundunar sojin Isra'ila ta ce ta yi barin wuta kan wasu ƙauyuka biyu a kudancin Lebanon wato Kerem da Kefkila inda sojojinta suka bude wuta bayan da suka bankado wata mota a wani wurin da bai dace ba wanda hakan ya sa motar ta koma da baya. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya gabatar da sunan General Kate Kellogg a matsayin wanda yake so ya zama mai taimaka ma shugaban kasa kan harkokin Ukraine da Russia. General Kellogg wanda general din soja ne da ya retire wanda kuma ya taba zama babban mai bayarwa Trump shawara kan harkokin tsaro ya kuma kasance mai bayar da shawara ga harkokin tsaro na mataimakinsa a baya shi ma.
To mu masu rarau da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe za ku ji wasu abokanmu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa saƙon taya murna ga iyalan Malam Salisu Idris da na Malam Umar Pambeguwa wanda za a daura aure 'ya'ya ƴansu wato Aisha Salisu Jili da angonta Ibrahim Umar Fambeguwa a ranar Asabar mai zuwa wato 30 kenan ga wannan wata wanda za a yi a sabuwar dakata wato Kawaji layin Alhaji na Kanwa a jihar Kano kenan to Allah ba da zaman lafiya da kuma zira ɗayya ba a kwana lafiya wassalamu